This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana ta Alhamis. Aisha Mu'az ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci na safiyar yau 21 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yi da zango a yankin gabas ta tsakiya a wani kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu biyar a Kharkiv, a cewar hukumomin yankin. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti a daidai lokacin da ƙasar da ke yankin Karibiya mai fama da talauci ke fuskantar tashin hankali.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da sojojin Najeriya suka bazama neman makisan sojojin nan su 17 da aka kashe a jihar Delta, za a ji cewa
tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi ma wasu sojojin Najeriya 17 a jihar Delta da ke kudancin kasar.
Sannan bayan ayyana wasu mutum 15 da gwamnatin Najeriya ta yi da hannu a al'amuran 'yan ta'adda, Diyar Tukurmamu, mawallafin Desert Herald kuma ɗaya daga cikin waɗannan mutane, ta ce
sai dai idan kuskure ne taimako, idan taimako kuskure ne to shi ne kuskuren da za a ce ya yi, amma gaskiya bai yi laifi ba. A yan da mu muka san shi, abin da ba ma shi ya shafa ba, wani ya shafa shi ne sai ya ga abin da ya yi, ya samu ya ga mutum ya fita daga halin da yake ciki.
Kamar kullum a rana irin ta yau, Grace Alheri Abdu tana nan tafi da shirin domin iyali, kuma a wannan makon shirin yayi nazari ne akan matsalar sace mutane da yake neman sake dawowa ga dangadan a arewacin Najeriya. Albarkacin watan Ramadana kuma, yau za a saurari sakon Malam Bashir Dahiru Bauchi. To amma dai yanzu, Maryam za ta fara da karantun wani labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yi da zango a yankin gabas ta tsakiya a wani kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ya kuma ce zai isa Isra'ila gobe Juma'a domin ganawa da jami'ai a can. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yayin da Blinken ke Isra'ila, zai tattauna akan batun tabbatar da an murƙushe ƙungiyar Hamas har a birnin Rafa, ta yadda za a kare farar hula kuma ba a daƙile hanyar kai agajin jinƙai ba, da kuma ƙarfafa tsaron Isra'ila baki ɗaya. Haka kuma Blinken zai je Masar a ƙoƙarinsa na ganin an kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 6 ana yi, wanda har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi wa jami'an Isra'ila bayani game da tattaunawar da ya yi da shugabannin ƙasashen Larabawa. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu su biyar a wani yanki mai masana'antu a birnin Kharkiv da ke arewacin Ukraine, a cewar hukumomin yankin. Fashewar makamin ta kuma haddasa gagarumar gobara a wata cibiyar buga littattafai a birnin na biyu mafi girma da ke Ukraine. Yankin Kharkiv mai makwabtaka da Rasha daga arewa yana kuma kusa da fagen daga. Ya sha fuskantar hare-hare da yawa a tsawon shekaru biyun da Rasha ta kwashe tana mamayar Ukraine. Bisa ga wasu bayanan farko da muka samu, makami mai linzami ne ya kai harin. Wuta ta ci gaba da ci a wurin, a cewar gwamnan yankin Ole Sinehubov ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Shugaban sashen bincike a rundunar 'yan sandan yankin Serhii Bolvinov ya ce harin ya kuma shafi wata masana'antar kayan katako da fenti. A jiya Laraba, Amurka ta faɗi cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti a daidai lokacin da ƙasar da ke yankin Karibiya mai fama da talauci ke fuskantar tashin hankali. Amurka ta yi shatar jiragen sama masu saukar ungulu da ke kwaso Amurkawa daga Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti, wanda ƙungiyoyin mayaka suka kusan mamayewa zuwa makwabciyar ta jamhuriyar Dominican, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel. Haiti da jamhuriyar Dominican kowannensu na zaman rabin tsibirin Hispaniola da ke yankin Karibiya. Muna sa ran waɗannan jiragen za su yi tafiye-tafiye sosai a ƙoƙarin kwaso Amurkawa da yawa, a cewar Patel ga manema labarai. Sai dai bai bayyana lokutan da jiragen za su yi aiki ba, ko kuma adadin Amurkawan da ake sa ran za su bar Haiti, inda ya bayyana damuwa game da harkokin tsaro. Daga baya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta duba ta ga ko za ta tura ƙarin jiragen a cikin kwanaki masu zuwa, a cewar shi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta dawo da ta karanto mana sauran labaran. Amma dai yanzu za mu bude taskar rahotanninmu daga jihar Niger, Najeriya, inda tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya yi tsokaci a game da kisan gillar da aka yi wa wasu sojojin kasar a garin Okuama da ke karamar hukumar Ogeli a jihar Delta a kudancin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janaral Abdulsalam Abubakar ya yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi ma wasu sojojin Najeriya 17 a jihar Delta da ke kudancin kasar. General Abdulsalam Abubakar, wanda shi ne shugaban cibiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce lamarin kisan sojojin abin takaici ne, bisa la'akari da yadda jami'an tsaron Najeriya ke iya ƙoƙarinsu wajen tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma.
To, subhanallahi, Allah dai ya kawo sauƙin waɗannan abubuwa. Gwamnati da sojoji da su 'yan sanda da dai masu tsaronmu suna iyakacin ƙoƙarinsu. Abin takaici yadda aka kama sojoji sun je su taimako, ana wani rikici a ce an kama su an kashe su, wannan wani rashin imani ne. Ina fata jama'a duka za mu sake yin tunani mu kawo zaman lafiya a ƙasarmu. Babu fa wanda zai kawo zaman lafiya sai mu. Sabili da haka, ina fata a cikin wannan alfarman wata, Allah Ubangiji ya taɓa zukatan mutanenmu da duka jama'an duniya samu zaman lafiya.
General Abdulsalam Abubakar, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin wannan wata na Ramadan, ya ce a gaskiyar lamari 'yan Najeriya na cikin wani hali na tsadar rayuwa, a saboda haka ya buƙaci masu hali da su taimakawa na ƙasa.
To, halin yanzu a Najeriya mun shiga cikin wani halin ƙaƙa muke, ga yunwa, ga talauci. So, ya kamata masu hannu da shuni su taimaka ma talakawa, a taimaka masu wurin abinci da kuma abubuwan da za su samu sayayyan wasu abubuwa. Lokaci ne muna cikin halin ƙaƙani kai, ga wasu 'yan ta'adda sun zo ba gaira, ba dalili, ba tausayi, ba imani. 'Yan yara ƙanana da ya ɗauke su daga makaranta, don Allah da Annabi mai mutum me yake so a duniya.
Ko da yake bai wani dogon sharhi ba game da kin buɗe bodar Najeriya da jamhuriyar ƙasar Nijar da hukumomin ƙasar Nijar suka ƙi, amma dai ya nuna buƙatar ganin an yi abin da zai taimaka wa talakawan ƙasashen guda biyu.
To, ya dai kamata a duba tunani, a sa jama'a a zuciya abin da zai taimaka ma talakawa. Ya kamata a yi abin da ya kamata.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida na Batsari da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da kashin labaran duniya na biyu.
Jami'an hukumar ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya sun faɗa a jiya Laraba cewa kusan shekara guda da fara yakin basasar Sudan, kimanin mutane miliyan 18 na fuskantar kalubalen karancin abinci, kuma dubban yara na tattare da hadarin mutuwa sakamakon rashin abinci mai gina jiki. Maurizio Martina, mataimakin darakta janar na hukumar abinci da aikin noma ta FAO, ya shaidawa a taron kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya halin da ake ciki, inda ya ce yankunan da ke fama da rikici su ne suka fi yawan mutanen da ke fuskantar karancin abinci. Kusan yara 730,000 ne ake hasashen za su fuskanci matsanancin rashin abinci mai gina jiki, ciki har da yara sama da 240,000 a Darfur, inda fadan ya fi tsanani. Abokan hulɗarmu a fannin aikin jinƙai sun kiyasta cewa a cikin makonni ko watanni masu zuwa ta yiwu kimanin yara 222,000 su mutu a yankin saboda rashin abinci mai gina jiki, a cewar Adam Warsunu, daraktar fannin gudanar da ayyuka a ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai, wanda ake kira OCHA a takaici. Ta ce a wani bincike da kungiyar agaji ta MSF ta yi a kwanan nan, ya tabbatar da cewa yaro ɗaya yana mutuwa cikin sa'o'i biyu saboda rashin abinci mai gina jiki a sansanin 'yan gudun hijirar Zamzam da ke arewacin Darfur. A wannan watan na Ramadan, yayin da musulmai a fadin Amurka ke azumi da addu'o'i, da yawan su na bayar da gudunmuwa ga kungiyoyin agaji da ke taimakawa a Gaza da sauran wasu wurare da ke da bukata. Amma mafi yawan sadaka da gudunmuwar da suke bayarwa a cikin Amurka ake amfani da su don taimakawa da abubuwa kamar yaƙi da talauci da inganta kiwon lafiya. Ɗaya daga cikin tunanin da mutane ke da shi game da musulman Amurkawa shi ne suna tura dukkan kuɗaɗensu ƙasashen waje, a cewar Sharik Sadiki, daraktan cibiyar tallafawa musulmai a jami'ar Indiana. Siddiki ya ce a haƙiƙanin gaskiya kashi 85 cikin 100 na kimanin dala biliyan 4.3 da Amurkawa musulmai ke bayarwa a duk shekara a Amurka ake amfani da su, yayin da kashi 50 cikin 100 ke zuwa ga ƙungiyoyin musulmai, kusan kashi 40 cikin 100 kuma ga ƙungiyoyin da ba na musulmai ba.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, kuma har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ayyana mawallafin jaridar Desert Herald tukurmamu a jerin mutanen da take tuhuma da ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya. Mamu, wanda sunansa ya yi fito a jerin mutum 15 da aka zayyana da alaka da 'yan ta'adda na hannun rundunar tsaron DSS tun shekarar 2022, yayin da aka kama shi kan hanyar tafiya umra. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Ɗalika yana da cigaban labarin.
Tukurmamu, wanda ya fice mai shiga tsakani don sako waɗanda 'yan ta'adda suka sace a harin jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna a 2022, ya samu zargin miƙa miyagun dala 200,000 a matsayin neman fansar waɗanda a lokacin aka yi awon gaba da su bayan bindige kimanin mutum 50, ciki da sani kofar mata, wanda aka ba da labarin ya yi alwashin dama duron da ya gamu da 'yan ta'adda, to ba zai bi su ba sai dai su kashe shi. Zainab Mamu, wacce ya ce ga Tukurmamu, ta ce ta yi asarar rubuta jarabawar ƙarshe ta aikin likita a jami'ar Mast ta kimiyya da fasaha da ke Masar lokacin da labarin sabuwar tuhumar da ake yi wa mahaifinsu ta bayyana.
Dan Allah, President Bola Ahmed Tinubu da Vice President Kashim Shettima da kowa da malamai su shiga wannan magana, mu ba ma cewa muke yi a sake shi scot free ba, a yi grantin din shi administrative bill ya je ya nemi lafiya, because wallahi ba shi da lafiya, ya so a ci gaba da kesa.
A tunaninku ba shi da laifi ne gabaɗaya, ko kuma akwai dai shi ma kamar yayi kuskure kuke gani?
Gaskiya bai yi kuskure ba. In za a ce yayi kuskure, to sai dai idan kuskure ne taimako. Idan taimako kuskure ne, to shi ne kuskuren da za a ce yayi. Amma gaskiya bai yi laifi ba. A yayin da mu muka san shi, abin da ma ba ma shi ya shafa ba, wani ya shafa shi ne, sai ya ga abin da yayi, ya samu ya ga mutum ya fita daga halin da yake ciki.
Shararren mai sharhi mazaunin Kaduna, wanda ke da masaniya kan lamuran kama tukurma mu wato Malam Mahadi Shehu ya ce lokaci ya wuce kimar da ya dace a kammala irin wannan binciken.
Yau da kusan shekara biyu da wani abu da kama tukurma mu. Lokacin da aka kama shi ba irin labarin da ba a bada ba daga sashen jami'an tsaro da kuma sashen gwamnatin tarayya. Har ta kai ga an daina magana sa gaba daya. Ta kai ga an daina kai su kotu gaba daya. Ni ina ce wanda aka fara shekara biyu da shi da sauran mutanen nan goma sha da aka ce suna da harka da ƴan ta'adda. Ai shekara biyu ya isa a gama bincike ko ta musu hukunci ba hukunci na kafafen watsa labarai ba ba hukunci na yanar gizo-gizo ba ba hukunci na wani ya ji gaba na ba.
Yanzu a tuna lokacin da lamarin ya auku tsohuwar gwamnatin Buhari ta kafa kwamitin mutum bakwai don karɓo waɗanda ke dajin. Mun zanta da sakataren kwamitin a lokacin Farfesa Usman Yusuf wanda ya ce ko da an ba da kuɗi su dai sun shawo kan barayi ne suka sako sauran mutane marasa galihu da ba su da abin ba da fansa.
Aljihunmu muka aika ma families din dan aice fanan sallah. Many of the families ina suka samu ko 50,000 balle wani hundreds of millions. To muka ce gaskiya dai mu ba za mu shiga ba wanda ba zai iya biya ba mu will make sure cewa gaskiya mun ga yadda za a yi convincing mutanen nan don Allah su sako su. That was our goal gaskiya.
Sanarwar ta gwamnati daga hukumar bayanan sirri na hada-hadar kuɗi NFIU ta ce ma muna daga cikin mutum tara da kuma wasu masu kamfanonin canji shi da ke daukar nauyin ayyukan ta'addanci musamman ma Boko Haram da ISWAP. Rasuwa da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El Hikaya. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin ci gaba ko kuma akasin haka da aka samu a fannoni daban-daban na rayuwar mata a ƙasashen duniya yayin da ake ƙara haska fitila kan harkokin mata a wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Sai dai za a bi mu bashin ci gaban wannan muƙalar ganin ƙalubalen da ake fuskanta kan harkokin tsaro a Najeriya bayan sace ɗalibai da waɗansu jami'ai kusan 300 a makarantar LEA ta Kuriga da ke jihar Kaduna. Kana kuma kwanaki biyu da suka shige aka ƙara satar waɗansu mutane 87 bisa ga rahotanni shekaru 10 bayan garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok 274. Taka shirin domin iyali ya karɓi baƙuncin Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata wata wadda aka garkuwa da ita har su uku. Madam Tasi ta fara da bayyana abin da ta lura da shi kan wannan lamarin.
Abu kaɗan da zan iya fara faɗa shi ne na je tare da su daji ba su ɗaya ba ba su biyu ba kuma mun hira da su a dajin waɗansu ana magana da su ko da ana dukan mutum da ana ɗan magana. A cikin magana da muka yi nake tambayarsu ya aka yi ina suka ce su talauci da wahala da kuma yanda suka samu kansu ne ya kawo su ga wannan sun ce yunwa ya musu yawa. Amma ɗaya daga cikinsu wanda na san ya yi karatu ma da makaranta abinda ya ce min shi ne waɗansu Fulani ne daban suka yi musu sace-sacen shanu ba su da kome babansu ya mutu don haka shi a matsayin babban yaro yana da abu ya kamata ya yi wani abu ya taimaki yan uwan shi tunda babansu ya nuna musu hanyar makaranta don haka shi zai shiga kidnapping aka introduce shi cewa wata sabuwar business hanyar samun kuɗi shine ya shiga kuma domin ya samu ya biya bukatu. To abinda na samu face hand daga waɗanda suka yi garkuwa da ni
To General Kuka ce ka kaji bayanin nata a lokutan baya lokacin da aka fara waɗannan hare-haren kungiyar Boko Haram din nan ɗaya daga cikin hujjojin da ake bayarwa na samun musamman matasa suna shiga irin waɗannan ayyuka shine talauci. Kaji bayanin nata.
Eh na kaji kwarai da gaske kuma dalilan da ta bias yana kan hanya ko da yake ɗaya ne daga ciki din dalilai da suka kawo wannan munar tabiya da ko sana'a ma za a ce. Ba dan komai ba akwai dalilai da dama da ake garkuwa da mutane. Amma galibi haka ta si samun nasaba ne a wuraren da ake rikici. Akwai dalilai na siyasa, akwai dalilai na tattalin arziki da dai makamantansu. Misali, in kika yi la'akari tun fil a lokacin da wannan bangare na kudu maso kudu wato Niger Delta suka sami nasu rikici an yi garkuwa da mutane. Akwai kuma wanda ya jibanci kamar addini. Misali, arewa maso gabas lokacin da Boko Haram ta rika garkuwa da mutane musamman ma abinda ya faru kusan shekara goma da suka wuce da aka sace 'yan matan secondary ta garin Chibok kusan su 200 da 'yan kai. So sannan idan ki kullo arewa maso yamma dalilan su ma suna da dama. Shi bai jibanci, ya jibanci addini bai jibanta ba, amma abin ya samo asali da rikici da aka samu tsakanin galibi makiyaya da kuma manoma wanda galibin su Hausawa ne da Fulani suka fi yawa. To sai ya kasance saboda ba a yi matuƙa hanci ba har wankin hula ya kai mu dare ba don kuma ba mutane suka riga ɗaukar doka a kansu. Misali, da idan aka zo aka yi banna a gonar mutum za a yi kiyashi hukuma za ta yi a biya diya daga nan a sasanta. Sai ya kasance ba ma haka ba su kansu manoman sun ji suna muna nama makiyayan wata sa su kwace masu dabbobi su yi masu banna. Su kuma sukan ba da goron gayyata su dauki fansa. To abin har ya kai ga kamarin da ya kai ga haka. Baya ga wannan kuma za a yi la'akari da cewar galibin kuma wasu wurare akwai ma'adinai da aka albarkatun da suke karkashin kasa. Yanzu wasu masu kuɗi ma sun yi amfani da wannan dama aka ta da wasu mutane. To kuma su waɗanda ake sa suna wannan aikin suka ga cewar ai sana'a a ce ma garkuwa da mutane. Amma abin da ya yi da za a yi la'akari da shi cewar shi duk san daga ga tsohon banza to yaron banza ne ya girma. Galibi waɗanda suke waɗannan aiki na ta'addanci na garkuwa da mutane ba su da dalilin da za su yi haka. Duk da akwai dumamar yanayi da ya sa wurin noma da kuma mutane manoma sun abin nan ɗan labubbuka da sauransu. Abin da ya sa na ce haka shi ne, maimakon garkuwa da mutane a haifansa ka sami kuɗi ka je ka koma wata sana'a, dama can ba wata sana'a suke su ba. Galibin shugabanninsu ka kafa idan ka duba la'akari da tarihinsu za ka gane cewar dukkansu gagararru ne tun suna ƙananan yara. Aka bar su tun daga iyaye har hukuma har suka kai kamarin da suka kai. Sannan sai bugu da ƙari, kamar yadda ne bayani, akwai rikici da ya faru a wasu sassa na Afirka. Misali, kasar Libya da Mali, yanzu kuma ga Sudan. Akwai makamai da dama, kuma Najeriya tana da arziki. Nan ne makaman suka samu shiga hannun mutane. To da waɗanda suke sata shanu sai suka ga an yi garkuwa da mutum an biya miliyan. To don me yasa za ka ɗauki saniya da ko 500 wata kai ba? To kin ga waɗannan abubuwan su suka taru suka yi tasiri. Sannan bugu da ƙari da ake cewa talauci ne da rashin aikin yi, maganan nan da ake yi ina ganin Najeriya tana da mutanen da suka fi kowa talauci. Kuma cikin waɗanda suka yi talaucin nan galibinsu akwai waɗanda ma ba su da abincin da za su sha a za su ci, amma ba su shiga wannan ta'addanci ba. Kuma galibin waɗanda ake musgunamawa mutane ne waɗanda ba su ji ba su gani ba, su kansu ta kansu suke. Misali, ƙauyuka. Da zarar yau aka yi garkuwa da mutum koda guda ɗaya ne aka ce a kawo miliyan ɗaya ko biyu an ta gayyara wannan ƙauyen. Saboda an waye gari, mata har kayan ɗakin suke sayarwa, ana sai da gonaki ana komai. Kuma ni har yanzu ban ga wani wanda ya yi garkuwa da mutum ba, ko kuma wani ɓarawo da ya ce ya sami jari
ya yi garkuwa bari ya koma wata sana'a. To kin gani ba dalili bane a ce wai saboda babu ta sa suke wannan, duk da dai yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taru suka tasiri, saboda hakikanin gaskiya ba aikin yi mutane suna cikin mawuyacin hali. Sai dai kawai akwai waɗanda suke taimaka ma su waɗannan masu garkuwa da mutane, wato waɗanda a turanci ake ce ma informant.
Wato bari in koma kan tasu, don ka taɓo wani abin da ta taɓa bayyanawa kwanan baya kamar yadda ta bayyana an sace ta har sau uku. Daga cikin bayanin da kika yi madam tasu, akwai batun da shi janar ya taɓo din nan cewa akwai waɗanda suke sanar da mutanen nan.
Haka aka yi, domin ko da muke daji sai da suka ce min ai waɗansu ne suka ba da ku, don haka akwai wannan da ake ce da su informant su ma suna yi domin su samu kuɗin har yanzu maganan ko kishin wani ake wani abu dai da ya sa informant duniyan namu ne ya biya lalace haka da mutane da kuke zama da su a wuri ɗaya, wataƙila ma ka a taimake su sosai amma su ne za su zama masu ba da su ranka a ce a je a ɗauki wane a je a ɗauki wace, wannan su ne informant ɗin.
To Allah ba mu wadata zuci da mutunta juna, abinda lokaci ya ba mu damar kamuku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da ya sa janar kuka sheƙa yake ganin wannan lamari ke ƙara ƙamari da kuma matakan da za a iya ɗauka na daƙile shi. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheƙa da Madam Tasin Digata, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki, zaman lafiya kuma ya fi dukiya. Kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari a inda kake. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
Takai da alheri Abdu. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma ga Malam Bashir Dahir Bauchi da saƙon Ramadana.
Sunana Bashir Shakar Usman Bauchi. Kwarai akwai haƙƙi sosai, Al-Qur'ani ya jeranta haƙƙin maƙwabta hawa uku. Akwai maƙwabcinka musulmi kuma danginka shi ne mai haƙƙi uku. Akwai dangin maƙwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Maƙwabci mai haƙƙi bi ce bin wannan. Dai musulmi ne, danginka ne ba ɗan uwanka na jini ba, wannan haƙƙinsa biyu kenan. Dole ka kiyaye masa wannan haƙoƙi nasa guda biyu. Akwai maƙwabci mai haƙƙi da maƙwabcinka ne ba musulmi bane ba danginka, dole ka kiyaye masa haƙƙinsa. In wani ya kawo masa hari, kai ya kawo hari, ku tashi ku kare tare. Ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba. Barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba. A taɓa shi ma kana nan ka yi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci. To muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba, tunda an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya. Shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa, mu addininmu na zaman lafiya su addininsu na tausayi, mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har maƙiyansa yana su barantana kuma masoyinsa. Mai sa sunan ‘ya’yansa suna Annabi Isa alaihissalam, mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi. A rage rera waƙan a aikata aikace, ma'ana a rage biyan saƙonin da baka aikata aikace, to da Najeriya ta zauna lafiya. Mu a ɓangaren mu na musulmi addininmu na zaman lafiya ne, dole in kira mu ma cewa mu ɗabbaka aikace mu zauna lafiya da juna. Na san su ma ɓangaren su suna da waɗanda ba sa adhering to wannan saƙonni, amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan, addini ba shine matsalar mu. A addini ba shine matsalar Najeriya ba, masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya su ne matsalar mu. Masu amfani da addini don cimma manufa su ne muke da matsala, ba wai addinin ne kansu matsala ba. Addinin ba su buƙatar wani gyaran fuska, yadda Allah ya kosu haka ya kamata mu ɗabbaka su. A masu amfani da sojin cimma son zuciya su ne matsalar mu.
Madalla, wannan ne ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa ƙasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yada zango a yankin gabas ta tsakiya a wani ƙoƙarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu biyar a Kharkiv, a cewar hukumomin yankin. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu. Amma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana kenan. Za a iya sake sauraron maimacin wannan shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya kuma bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu take muku sallama ma'assalam.